نفسه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وبال عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ya kamu yau hudu ga watan Dhulhijja, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436, kuma 18 ga watan 9 miladiyya 2015, domin ci gaba da majalisin mu na hadisi a wannan masallaci. Jami'u Sheikh Talhat As-Salafi rahimahullah, kuma a cikin wannan littafi رمزة الأحكام من كلام خير الأنام نبض مالني الإمام عبد الغني بن عبد الواهب المقدسي الجمائيلي عليه رحمة الله. ثم من تاب من كتاب البيوع كما أتشم باب الرحم وغيره من كانت حديثي وعادايا حديث لكي بياني أخن شيء الرحم واتو جنجنا حديثي ندري بيو دا 85 za mu tashi hadisi na 286. Malan yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala matalul ghani zulmun wa idha utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba. Wannan hadisin bai da tsawo amma yana dauke da hukunce masu yawa. An samo shi daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Sakhar, sahabin da yafi dukkan sahabbai yawan hadisi, shine ya rawaito wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace مثل الغني ظلم للي جنكري نوان دي قسن شي مودا شي ظالم شي. وإذا أتبع أحدكم إذن أخذ يد أينك على ملي قواني مودا شي فليتبع تو يبي. وانا حديثي حق لاغت شنش يكي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الغني ظلم متين يتباشي ينا دودا تربية أما يكبية ينا تجنكري تزالنشي. إذن الله سبحانه وتعالى يسا متين يتباشي وأنا بقاتر يبيا باشن ما دامر ينا دودا شيسا ونن دسوق تباشي كلا أكل. أقي الغني سن أقي المعسر أقي الغني المماطل سن أقي المعسر سنكما أقي المؤدي. الغني المماطل شيني وندي تباشي ينادى وداتا قمي كبيا وانا أبن ديكي أنشي أنا كرنس مماطلة هو المطل جنكري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ياكي غاشي دزالنش. نبيو شيني المعسر متمن ديش باشي اما كما سيش يجتكين انن الرايوة يكاسبية شيكما شراء مسلم شتاباشي ازيل. قرآن يتي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا متن يتباشي سيكسن شينا تشنكن شرايوة bazai iya biya ba a lokacin da ya kamata ya biya, to Qur'ani yace fa nadhiratun ila maisara, sai ai masa jinkiri zuwa maisara zuwa wadatarsa. Sannan na uku shine almuaddi, wanda ya ci bashi kuma ya biya, yana da wadata kuma ya biya. Wadannan su ne nau'ukan wadanda suke ci suka ci bashi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yace matalul ghani yuzlum, jinkiri da ja da jan lokaci da mawadacin da ya ci bashi yake yi zulmun zalunci ne, cuta ne. amma wa idza utbi'a ahadukum idan aka biyar da dayan ku aka juyar da bashi da yake bi alamaliyin akan wani mawadaci to falyatba ko ya koma wajen wancan bashi mai bashi wannan karshen hadisin shi kuma yana bayani ne akan alhiwala ko alhawala ko alhiwal duka ana kiran sa haka zamu ji me ake nufi da alhawala ko alhiwala ko alhiwal to wannan shine wannan hadisi a cikin hadisin akwai fiqhu da yawa fiqhun hadisin na farko shine hadisin yana magana akan tahrimu matsalin gani haramta jinkiri na mawadaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da gul zalunci al-imam ibn abd al-barr rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al-istidkar sharh al-muwatta na al-imam malik yana cewa innama yakunu al-matalu min al-ghani idha kana sahibu ad-dayn taliban lidaynihi ana kiran jinkirin da mawadaci zai yi a matsayin zalunci idan ya kasance mai bashi yana neman shi ya biya shi kayan shi amma kuma sai ya kibiyan sa yana da wadatar da zai biya bashin amma sai ya kiya biyan bashi kuma mai bashin yana bukatar a biya shi bashin sa ragiban fi akhdhihi sannan mai bashin yana kwadayin a bashi bashin sa a biya shi kudin sa amma sai wannan mawadacin da ya ci bashin sa ya kibiyan sa to wannan zalunci ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam الإمام ابن عبد البر يشف إذا كان الغريم مليئا غنيا إذا وند أكيب سباشي يكسن شي موداشي وما طله أي صوف فيه سير أشواك داو قوبزا بياكا إن يداو قوبا كمسي شدا لك تاك داو قوبي كمينا دو داتا إلا ما أنا زون أنا زون أنا سيج أن كراوا لم يقدف بيكي بن شباشي سيك يجا أن كراش أويا إيه ka sa min naira miliyan 10 nan a cikin account ni da ka sa min ai banki ba su tashi ba shi kuma kila yazo bashin da yake bin shi kila na kwata miliyan 250 yake bin shi bashi amma kuma ya ce masa ya dawo gobe in ya dawo gobe kuma ya sake ce masa ya dawo gobe to wannan zalunci fa huwa zalimun lahu wadh-dhulmu muharramun qalilu wa kathiru wannan zalunci ne kuma zalunci haramun ne a shari'ar musulunci ko kadan ko babba al-imam ibn abd al-bab yace wa min ad-dalili ala anna matal al-ghani zulmun muharramun mujibun lil ismi daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa jinkiri da mawadaci zai rika yi a biyan bashi cewa zalunci ne kuma haramun ne kuma yana samar da zinubi ما ورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من استحلال عرضه من ذن الله صلى الله عليه وسلم أحاديثي يا حلستا متنش وان دي يتباشي كما الزالمي يكبيا متنشش يا حلستا لأتي نفي دوانا يا حلستا إذا متن يتباشي كما ينادى وداتا ينادى وداتا كما يكبيا to babu laifi a gaggaya masa maganganu waɗanda za su bata masa rai shine abin da annabi kuma yake nufi tunda zalunci yayi wal qawli fihi kuma sanna annabi kuma ya bada damar cewa ya halatta a faɗi maganganu a kansa walaula mataluhu lam yahilla zalika min da a ce bai yi wannan jinkirin ba da ba ai masa irin waɗannan maganganun ba to ya halatta a masa idan ya ci bashi ya kibiya kuma yana da wadatar biya ya halasa a gaggaya masa maganganu qala Allahu azza wa jalla al-imam ibn abd al-barr ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala da yace la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah ta'ala yace la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli Allah baya san a bayyana mummunar magana illa man zulima sai dai wanda aka zalunta wanda aka zalunta ya halasa ya ce Allah ya isa in an zalunce ka ya halasa ka ce Allah ya isa ya halasa ka ce Allah bi mun haƙƙina Allah madaukakin sarki ni kasashen bawanka ne ya Allah wannan ma bawanka ne ya zalunce ni ya Allah ka taɓa mun haƙƙina daga gare shi ko kuma ya halasa ka ce ka bani inda ba a biya
ya halasta kace masa haka ko kace ka bani inda ba kai da shi ko kuma ka ci kace masa ya halasta kace masa shikenan Allah ya kai mu ranar da za a dibi kyakkyawan aikin ka a bani din ya halasta wanda ya zalunce ka fada masa haka karkashin wannan ayar inji al-Imam Ibn Abdul Barr al-Andalus wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihin sa amma mu'allaq amma al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Abu Dawud sun rawaito shi da isnadin sa hadisin yake cewa layyul wajidi yuhillu 'iddahu wa 'uqubatahu jinkiri da jan lokaci da mawadaci ya ci bashi ya kibiya yake yi to yuhillu 'iddahu wannan na halasta mutuncin sa ya halasta a ci mutuncin sa wa uqubatahu sannan kuma ya halasta ai masa uquba idan mutun ya ci bashi yana da wadatar biya kuma ya kibiya to ya halasta a musulunci a ci mutuncin sa bayan an ci mutuncin sa kuma ya halasta a masa uquba al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala yake cewa fa ma'ana qawlihi yuhillu 'iddahu ay يحل من القول فيه ما لم يكن يحل لولا مقله وليه يا هل سأجج يا مس مجنندا بعد ذي ونن زالنشم با تودا بس هل سأفتح مس با يا هل سأفتح مس سود ونن زالنشم دين جن شرم بي أمباشي شيء جاو مس تونا يا هل سأجج يا مس مجنندو أشتشو سام مس مجنندو دزات باتا مس غي سحات لاشي سفسا تاشي كينا ما يش توبرما ونن نكون كلنا ناكا sai shige gida da gudu sai je kawo maka kayanka ya halasta sannan wa ma'ana wa uqubatahu qalu as-sijin malamai suka ce ya halasta a kama shi a kulle shi idan mutun ya ci bashi yana da wadatar biya kuma an san tsakani da Allah yana da wadatar riqiya to ya halasta alqali ya kulle shi a gidan yari hatta yu'addi hatta ya bada bashi aw yusbita usratahu ko kuma ya tabbatar da cewa yana cikin kunci ne da hujjoji domin cewa kana cikin kunci baka da damar biya sai ka tsaye da hujja to ɗayan biyu a kama shi a kulle shi har sai ya biya in kuma bai biya ba to ya tabbatar da hujjar cewa shi yana cikin kuncin rayuwa wallahi ba shi da shi ne to daga nan sai a kyale shi a ai masa jinkiri fa yajibu hina idin nazuhu to daga nan ya halatta sai ai masa jinkiri a bashi dama a ce to ya dibi lokacin da yake ganin zai biya amma mutumin da ke da wadata ya kibiyan bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da zalunci abin da ya aikata kuma sannan wannan na halatta mutuncin sa kuma yana halatta a ji a kulle shi a gidan yari mun gane kuma wannan fassara da al-Imam Ibn Abdul Barr ya mana al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ya kawo ta ya faɗe ta al-Imam al-Bukhari a cikin sahih al-Bukhari ya kawo wannan sharhin da al-Imam Ibn Abdul Barr yayi so da haka wannan hadisin na nuna mana in ka ci bashi to kai kokarin biya wannan shine adalci magabata sun kasance damuwa suke shiga idan suka ci bashi kun ga hadisin baya da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci bashi a wajen bai yahude saboda samar da natsuwa a cikin zuciyar bai yahudan nan da kuma shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa sai ya dauki me sai ya dauki abin nan shilkensa sai ya bada a matsayin jingina aka bashi abinci ya ci bashin abinci shi kuma ya mika shilkensa aka bashi ya bada jingina to haka ake bashi shi yasa na sha fada mana malamai sun kawo wasu sharuɗa guda 12 zuwa 14 dole sai mutun ya cika su sannan zai ci bashi ladabba ne na cin bashi daga ciki akwai ka ci bashi a matsayin kana da niyyar kabiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da haka cewa mutun uku Allah yayi alƙawarin zai taimake su daga cikin su mutumin da ya ci bashi da niyyar yabiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk mutumin da ya ci bashi da niyyar yabiya to Allah zai taimake shi ya biya shi yasa har aka koya mana addu'a idan mutum ya ci bashi ya kasa biya to yayi addu'a ya riga addu'a Allahumma aghnini bi halalika an hawalik waqfini bi fadlika amman siwa duk lokacin da musulmi yake bin shi bashi yayi wannan addu'a da izinin Allah Allah ta'ala zai masa budi a cikin neman sa har ya iya biyan bashin da ake bin sa mun gane wannan to wannan fiqhun farko kenan na wannan hadisi fiqhu na biyu an fitar a cikin wannan hadisin yajibu inzarul gharimil mu'sir kenan idan mutun yace bashi ba zalunci bane ba wadata yake da ita yake biya ba a halin yau ne yasa shi ya kasa biyan bashin nan to anan yana da haƙƙin kuma a masa jinkiri idan mutun yace bashi wajibi ne idan ya kasa biya ba yadda ya iya to wajibi ne a masa jinkiri shi yasa malaman fiqh suke da ka'ida suke cewa yajibu inzarul mu'sir amma wa yustahabbu al'afu anhu wal afu awla min al inzar idan mutun yace bashi sai talauci kuma ya kama shi ya kasa biya to anan ya halatta wajibi ne kai a masa jinkiri a sa masa lokaci a bashi lokaci a ce ya rika biya a hankali ko kuma ya biya amma a yafe masa kuma mustahabbi ne sai malamai suka ce to nan an fi son mustahabban akan wajibin gara ka yafe da ka ce sai nan gaba mun gane ai to wannan hadisin yana tabbatar mana da haka domin in an ce wanda yake da dukiya ya ci bashi ya ki biya an kira abin da ya zalunci kenan wanda shi kuma ya ci bashi amma talauci da halin yau suka sa shi ya kasa biya to shi kuma ashe dole ne a masa jinkiri har lokacin da ya saba wannan nassin alqur'ani ne in kana bu usratin fa nadiratun ila maisara idan wanda ya ci bashi ya kasance ya shiga kunci halin yau ya sa shi ya kasa biya to fa nadiratun ila maisara to a masa jinkiri har sai ya saba sai a bashi lokaci a ce to nan da lokaci kaza ko ka dibi lokaci da kanka da kake ganin zaka iya biyan bashin akwai wani hadisi mai ban mamaki da al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihin sa da al-Imam Ibn Majah a cikin sunan din sa riwayar Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn al-Salih jikan sahabi ne Ubadah dan al-Walid shi kuma al-Walid dan Ubadah Ubadah kuma dan al-Samit Ubadah ibn al-Samit shine sahabi amma Ubadah na farko dan jikan sa ne sai kuma al-Walid dan sa to shi ya ruwaito wannan hadisi da shi Ubadah ibn al-Walid da al-Walid ibn Ubadah ibn al-Samit dukkanin su tabi'ai ne shine ya ruwaito wannan hadisin yace kharajtu ana wa abi yace ni da babana wata rana mun fita da wake nan da Ubadah ibn al-Walid da kuma al-Walid ibn Ubadah ibn al-Samit su ne suka fita natlubu al-ilma muna neman ilimi fi hadha al-hayy min al-ansari a waccan unguwar ta mutanen Madina ya nuna wata unguwa yace wannan unguwar mun fita wata rana ni da babana muna neman ilimi kabla an yahliku kafin mutanen Madina sahabban annabi sama su rasu a lokacin da yake bada labari kusan duk sahabban da suke rayuwa a wannan unguwar sun rasu sai dai ayyansu wanda su kuma ba sahabbai bane tabi'ai ne to shine yake bada labari yake cewa mun fita da ni da mahaifina domin mu nemi ilimi a waccan unguwar ta mutanen Madina fa kana awwalu man laqina abal yasri sahib rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance muna shiga unguwar neman ilimi farkon wanda muka fara gamuwa da shi shine sahabin annabi sama da ake ce masa abul yasir wa ma'ahu gulamun lahu a tare da shi akwai wani ɗansa lahu dimamatun min suhufin a tare da ɗannan nasa akwai wasu takaddu da aka nannaɗe ɗan nasa ya riƙe wasu takaddu haka ya nannaɗe wa ala abil yasri burdatun wa ma'asiri a tare da shi kuma wannan sahabin da ake ce masa Abu Yasir ya sa wata burda abinda ake ce ma burda shine bango sukan sa riga bayan sun sa riga sai su dauko bango sai su sa gado sai su lulluba a jikin su shine burda ai ma'asiri ita kuma riga ce da ake sa ta ƴan ƙauye suka fi sa ta a cikin Larabawa ita ce suke ce mata ma'asiri al-ma'asiri nau'i ne na tufafi to kun ga nan yana nuni yana faɗa mana hatta irin kayan da wannan sahabin yasa sai da ya ba mu labari sannan wa ala gulamihi burdatun wa ma'asiri sannan shi ma dan wannan sahabin da ake ce masa Abu Yasri shi ma ya sa wannan burdan wato wannan gwadan kuma sannan yana sanye da wannan rigar da ake ce mata ma'asiri fa qala lahu abi sai baba na yace masa waye baban shi al-Walid ibn Ubadah ibn Salih baban Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn Salih sai yace masa sahabin Annabi sunan Abu Yusuf ya am ya kai baffa larabawa suna girmama mutum sai su kira shi da baffan su am dan uwan uba irin yadda Hausawa suke yi wanda ya girme ka ko kuma wanda ya zama da tsida in ka gani sai ka ce mishi baba to su kuma Laraba suna da wata dabi'a irin wannan su kuma sai su ce am ya baffa ba za su ce kai tsaye baba ba sai su ce baffa inni arati wajhika safatan min ghadabi yace yanzu da nake kallon fuskar ka ya baffa kamar akwai alama ta kushi a tare da kai Al-Walid ibn Ubadah ibn Samit yake ce ma Abu Yassir yace kaman fuskar ka yanzu da nake kallon ta haka kaman akwai hushi a tare da kai akwai alama bacin rai a tare da kai qala ajal yace kware haka kana li ala fulan ibn fulan al-harami malun yace wallahi wani abu ya faru da ni na kasance wani dan wani al-harami shi aka ki fadin sunan sa yace na kasance ina bin sa kudi fa ataitu ahlan sai nazo gidansa dan domin biya bashi fa sallamtu sai ne sallama fa qultu sai nace tammahu bayan ne sallama sai nace mai gidan yana nan qalu la sai naji a cikin gidan sai aka ce min a'a a tammahu mai gidan yana nan sai aka ce masa labina a'a fa kharaja alayya ibn lahu jafrun sai wani dan shi wanda ya kusan balaga haka sai ya fito fa qultu lahu aina abuka sai nace ina babanka qala sami'a sautaka yace babana yaji sautinka fa dakhala arikata ummi sai shige karkashin gadan mamata wai ya ji muryarka sai ya shige gadon ya shige karkashin gadon mamata fa qultu sai nace ukhruj ilayya faqad alimtu aina anta sai ya je bakin kofar gidan ya ce kana nan an faɗa min kana nan kawai ka fito ya ce masa ku duba bashi ba bashi ya sa shi ya ɓoye fa kharaja sai ya fito fa qultu sai nace ma hamalaka ala an ikhtaba'ta minni me yasa ka ka boye mu kana ji na kuma ne sallama sai ka boye qala sai yace ana wallahi uhaddithuka wala akdhibuka yace in ka yadda wallahi zan faɗa maka gaskiya yanzu wallahi ba zan maka ƙarya ba khashitu wallahi an uhaddithaka fa akdhibaka wallahi naji tsoro ne idan na fito in faɗa maka magana ta ƙarya in faɗi ƙarya akan bashin nan da kake bi na wa an a'idaka fa ukhlifaka sannan na guji haka ne na gudu ne na ɓoye saboda kada in maka alƙawari in saba shi yasa sai na gudu wa kuntu sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma ni sahabin annabi wallahi shi yasa na ɓoye kuma ba ni nace musu su ce ban nan ba ni dai na ɓoye da ka ce a sammahu ba ni nace su ce la ba ba ni nace su ce ba ni dai na ɓoye saboda in kai sallama ka gaji da sallama kai ka tafi yawo kuma ya fito ya ce ai ina nan ce da ka ji su da na ji sautin ka na ɓoye wa kuntu wallahi mu'siran wallahi tallahi ba ni da shi ba ni da abin da zan biya ka qala sai na ce qultu allahi qala allahi yace ka rantse da Allah nace na rantse da Allah qultu allahi yace ka rantse da Allah qala allahi yace na rantse da Allah qala allahi qala allahi yace ka rantse da Allah yace na rantse da Allah duba bashi musiba ce haka magabata suka dauki bashi fa ata bi sahifatihi fa mahaha bi yadi shi Abu Yassir sai je ya fito da wannan takaddar tashi ta bashi ya dauko takaddar shi da ya aka rubuta bashin kawai sai ya goge bashi fa qala sai ya ce in wajadta qada'an faqdini yace in ka zama abin da zaka biya ni to ka biya ni wa illa anta fi hilm in ko baka sama ba wallahi tallahi na kwance maka wannan bashin ba bashi tsakanin ni da kai shine sai yake cewa fa ashhada basaru ayni aynayya hataini wa wada'a isba'ayhi ala aynayhi yace wallahi idanuwa na wannan idanuwan nawa guda biyu ganin nan na idanuwa na guda biyu sun shaida wa sam'u uznayya hataini sannan kuma da jin kunnuwa na guda biyu sannan wa wa'ahu qalbi hadha sannan zuciyata ta haddace wa ashara ila manafi qalbihi yanuni zuwa ga madaurin zuciyarsa yace na sun shaida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul dukkanin da kunne na da ido na da zuciyata sun shaida annabi sama yana fadi yana cewa man anzara mu'siran duk wanda ya jinkiri ya jinkirta ma wanda ke cikin tsananin bashi bai da halin da zai biya sai ya masa jinkiri yace to nan gaba ka biya ni ko kuma na kara maka wata daya awwa ba'a anhu ko kuma ya yafe masa bashin azallahu Allah fi zilli Allah zai sa shi a cikin inuwa saranan lahira kana bin wani bashi kai kuma kana da wadata ya kasa biyan bashin nan to ɗayan biyu ne ko dai kai masa kai aiki da wajibi shine me ka kara masa lokaci ko kuma ka yafe masa wannan kuma mustahabbi ne duk wanda kai akwai lada in ka kara masa lokaci ka masa jinkiri wajibi ne dama ka masa wannan to Allah zai baka lada ladan sakamakon wannan aikin da kai shine Allah ta'ala zai saka a cikin inuwarsa ranar da babu inuwa ce tasa kun ga hadisin mutum bakwai ba shi kadai bane kenan hadisin da ya lissafa mutane bakwai ga wani mun kara samu domin a wancan hadisin babu wannan ko kuma ka yafe masa gabaki daya ka ce ka yafe saboda wadatar da kake da ita mun gane wannan to wannan hadisin ya karantar da mu haka cewa wanda ke da wadata ya kibiya ya zama azzalimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kama shi a kulle shi har sai ya biya ko kuma ya tabbatar da cewa ba shi da shi kenan kishi ya haka idan shi kuma mutum ya kasance yana cin kunci ya ci bashin amma ya gaza biya kuma aka tabbatar da yana da niyyar ya biya amma ya kasa biya ne to wannan shi wajibi ne a masa jinkiri a kara masa lokaci ko kuma a ce an yafe masa kaman yadda wannan sahabin Abul Yasri radiyallahu ta'ala anhu yama ɗayan sahabin wanda ba ambaci sunansa ba saboda rufin asiri mun gane ai to wannan hadisi wannan mun fahimci wannan fikihu sannan fikihu na uku na wannan hadisin malamai suka ce halil mumatsilu fasiqun bimarra wanda ake bin shi bashi kuma yana da wadata ya kibiya to ana daukar shi a matsayin fasiki idan aka je so daya aka ce ya biya ya kibiya malamai sun yi sabani al-imam an-nawawi yace wa qad ikhtalafa ashabu malik wa ghayruhum fi anna al-mumatil hal yafsuqu wa turaddu shahadatuhu bi matlihi marratan wahida am la turaddu shahadatuhu hatta yatafarra dhalika minhu wa yasira 'adatan al-imam an-nawawi a cikin sharh muslim yake cewa haqiqa al-majiran al-imam malik sun yi sabani da wasu akan shin mutumin da ya kibiyan bashi so daya aka je yana da wadata sai ya kibiya to shin daga nan kawai ya zama fasiki ko ko a'a sai ya zama masa dabi'a sai wannan yazo sai ya ce a wani ne ya ci bashin ka sai ya ce shi ya biya ka ya ce a bai biya shi ba sai to ni ma nan ina bin shi bashi sai kuma ga wani shi ma a zo ana fira sai ya ce wani kuke firar shi nawa kai kake bin shi bashi sai ya faɗa ce ta ni ma ina bin shi bashi yau shekara goma kenan ya ke biya ni bashin nan kuma kana kallon shi kulli yaumin sai an gan shi a wajen mai tsire ko kuma an gan shi a wajen mai gasassan kaji amma kuma ya ke biya to daga nan shin ce ya kai haka sannan za a kira shi a matsayin fasiki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a aikin da yake zalunci ne to wannan kawai da yayi so ɗaya koko sai ya aikata haka so tari ya zama masa al'ada al-imam an-nawawi ya kawo wannan tambayar to sai al-imam an-nawawi sai ya ce wa muqtada madhhabina ishtiqaqut takrar yace su dai a madhhabin su na shafi'iyya abinda haka ke hukuntawa sai idan ya maimaita sai ya zama masa al'ada kowa ake fira da shi sai aje an ce ai wane ai wane tauriki kenan kan ta uwar bashi kenan ai inda ya ci bashin ka illa ma dunta alaihi qa'ima kuma wannan dabi'a ce da ma sai yahudawa qur'ani haka yace qur'ani yace illa ma dunta alaihi qa'ima akwai daga cikin yahudawa wanda idan ka amince masa dinare daya to ba zai da maka da shi ba illa ma dunta alaihi qa'iman sai yaga kai masa kwalwar daka ka tsaya tsayin daka ka ce baka yadda ba sai ya biya ka kudin ka akwai irin mutane waɗanda dabi'a su ce haka al-imam ibn abd al-bar rahimahullahu ta'ala yayi riwaya daga suhnun ibn sa'id yake cewa idza maqala al-ghaniy bidaynin alayhi idan mawadaci inji al-imam suhnun yace idan mawadaci yayi jinkiri ya ki biyan bashin da ake bin sa lam tajus shahadatu ba za a karbi shaidar sa ba mutumin da ke cin bashi ya ki biya ya ki magadas ana bin shi bashi ya mursisi ya ki biyan bashi to wannan ba a karban shaidar sa لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالما دوما ما ذا سمي ياكي راشد الظالم فذاك متمن دعك سنت دي السئلين يشباشي بايا ديا ما لم يسوك تشيوان نياز مفاسكي باعا كربان شيد السا نبا كرمان اي كيبان فذاك كل متن يرك ايون قوكري ان هر ياز مفاسكي لسي ياشباشي ياشباشي تو يي قوكري يرك ايبيا lokaci a hankali in ma ya zama haka kuma dama shi bashin gabaki dai ba a san a ci malamai suka ce dalilan da suke sa a ci bashi biyu ne ko dai zarura ko haja zarura idan bai ci ba za a shiga a mutu rayuwa ba za ta yiwu ba kaman cin bashi na abinci kun ga wannan garura aka shiga domin idan ba a ci abinci ba za a mutu ana rayuwa ne da cin abinci innamal hayat bil qut ina cin abinci ana rayuwa ne in an ci abinci idan ba bukata idan ba garura ba to ya zama haja haja ita kuma ita ce za a shiga wahalar rayuwa za a sha wahala za a rayu amma cikin bakar wahala kenan ya halasta mutumin da babu masara ko kwara ɗaya a gidansa ya je ya ce a bashi bashin masara idan ya samu masaran nan babu abin da za a yi miya ko da kuka da manja ba abin da za a siya to ya halasta ya je kuma yi domin da kuka da manja haja ne amma masara barura ce mun za a iya cin masara ai ko in an shiga wahala za a mutu za a iya cin masara ita kanta amma ya za a ci ta cikin bakar wahala to ita ake ce ma haja waɗannan dalilan guda biyu su suke sa a ci bashi amma bashi abinda ya shafi abin nan tahsiniyat ko kamaliyat na rayuwa mafi yawancin malamai sun karhanta wannan haka nan kawai mutum shi ke ne yana son ya ci kaza kaza fa sai zai ce a bashi bashin kaza kuma ya ki abin in za ka ce ne gashi an saba wani tsari kake da shi kila sai wata ya yi kawai da an biya ka albashi kun saba da shi sai ka biya to wannan ba laifi amma bashi kawai ana cin kwadayi shikenan bai san inda zai samu kudi ba sai ya ce bari ya je siyo a je wajen mai kaza a bashi wannan baya cikin abin da ake bada bashin sa kuma musulmi bai kamata ya sa ma kanshi wannan tunanin ba mun gane wannan sannan malamai suka ce gara ka ce a je a taimake ka da ka ce a baka bashi gara neman taimako da neman bashi ka ce a taimaka maka a baka yafi ka ci bashi Ash-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace mun samu su dalibai suna zuwa da wasu sababbin abubuwa wai sun fi fifita su ci bashi fiye da a basu zakka in ka zo ka ce mu shiga zakka sai ya kyamaci zakkar amma sai ya ce a bashi bashi yace gara ka karbi zakka da ka ci bashi mun gane wannan duk ka'idoji ne na cin bashi sannan mun fada a cikin zuciya lokacin da mutum ya ci ya yi niyyar zai biya kada ya ci bashi ba da niyyar zai biya ba kun ga nan an maida an ce fasiki ne wanda ya ci bashi ya ki biya sannan fiqhu na hudu da aka fitar a cikin wannan hadisin shine حكم الحوالة هو الحوالة شيني قرشان حديث فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع إذن أكجو يدباش أنكو ذوى ذوان موداتي فباب اللي فيه قوما وجوان شم موداتي يقرقوا باشي ميأكي شم الحوالة أنا شوى الحوالة أنا شوى الحوالة سنة أنا شوى الحوال بالتنز أفكي هم مسلم شيدان أنشي الحوالة أبن دعكي نفيد وأنن شيني ما لم يسك شي نقل دين من ذمة إلى ذمة shine a cira ta dabashi akan wani ya koma kan wani shine ake ce masa alhawala wasu malamai suka ce babu laifi a ce alhiwala ay maha'un kasra sannan kuma babu laifi a kira shi da alhiwal kamar yadda Imam Malik a cikin al-Muwatta ya kira shi yace babun ad-dayn walhiwal shine me ake nufi da wannan mutum ne yake bin wani bashi ko kuma wani ne ake bin sa bashi misali bari mu buga mutum uku ne da malam Tanko da malam Mudi da malam Kosau dukkanin su su uku malam Tanko yana bin malam Mudi bashi shi kuma malam Mudi yana bin malam Kosau bashi shikenan sai malam Mudi ya kasa biyan bashin da yake bin malam abin nan malam Tanko shi kuma dama mun ce yana bin malam Kusau bashi sai ya ce ma malam Tanko in ka yadda ni ma ina bin malam Kusau bashi saboda haka bashin da kake bi na ye daidai da bashin da nake bin sa in ka yadda mu je gaban alkali sai bashin nan ya tashi daga kaina sai ya koma wajen shi sai ya zama tsakanin ku ko biyu shi nake ce masa alhiwala ko alhawala mun fahimta to musulunci ya yi da wannan shine abin da Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam yake faɗi ana idza utbi'a ahadukum ala maliyyin falyatba duk wanda aka juyar da bashin sa zuwa ga wani mawadaci to ya bi wannan mawadacin ya je ya karbi bashin sa a wajen sa amma akwai sharuɗa na hiwala ba haka nan kawai ake ba sannan mu bambanta tsakanin alhiwala da alhamala sun yi kama alhiwala nan shi mai bashin ne zai ce ma wanda yake bin shi bashi ni ma ina bin wani bashi in ka yadda bashin da kake bi na ya koma wajen sa ya biya ka da bashin da yake bi na ina bin shi 100,000 kai ma kana bi na 100,000 to ni ina son in kubuta daga wannan 100,000 ka koma wajen shi ya biya ka domin naga shi yana da wadata da gangan ya kibiya na a je gaban alkali a tabbatar da yana da ikon biya alkali ya yadda cewa bashin nan da ake bin sa ake bin wannan ya dawo kanta shi ya biya mun gane to shine wannan to ita kuwa hamala abinda ake ce ma hamala wani mutumin kirci ne sai ya je kotu ya je kotu sai ya ga wani mutumin kirki an kai shi ana bin shi bashi za a ci mishi mutunci sai a yanzu wani ne za a kawo shi a ce a garin nan a ce ana bin shi bashi har a kawo shi gaban alkali wani ne ya kawo shi wannan kotun za ta ai wani ne ya kawo shi kotu sha ba wani baka kyauta ba yanzu ka rasa abinda za ka yi sai wani ne mai mutunci za ka dauka ka kawo shi gaban alkali ke ce ranka da alkali idan ka yadda bashin da aka ce ana bin sa ya dawo kaina kun ga bambancin hamala da hiwala ke hamala nan kai zaka zo ka daukan makanka hawala kuwa ko hiwala za a juyar da bashin da ke kan wani ne ya koma kan wani duk da shi ma wancan juyar da bashin ne amma kaga shi ba wa masa akai wannan kuma kai ka dauka da kanka mun gane to shine bambanci tsakanin alhamala da alhiwala wannan alhamalar ta biyu ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izini ga wanda ya je yi ta a kotu ya zo ya fara biya kuma sai ya gaza manzon sama ya bashi izini a cikin mutane uku ya bara yana cikin mutane uku da aka halasta musu bara ya bara har ya biya wannan hamalar da ya makanta kansa idan ya gama biya to shikenan kuma daga nan sai ya daina bara mun gane to wannan hadisin ya tabbatar mana da alhiwala wato a juyar da bashi da ake bin wane ya koma kan wane babban malami al-imam ibn abd al-barri yace wa hada inda aktsar al-ulama irshadu laysa biwajibin farzan al-imam ibn abd al-barri yace da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idha utbi'a ahadukum ala maliyin duk wanda a cikin ku aka ce an juyar da bashin sa zuwa ga wani mawadaci to ya koma wajen mawadacin ya karbi kudin sa mafi yawancin malami sun ce nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana mustahabbi ne ba wajibi ba أما وقال وأما أهل الظاهر فأوجبوا ذلك عليه فرضا أما ما 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 أن ظاهرية كشي واجبين إذا كذي قلت وني شيء باشين دا أشي بينش يقوم كم وانش شتودول وندي شيء وندك يبون باشين يجد حقا أما ذي عدل شيشيني مغنى الدمالمي دي واسقي مستحبيني بواجبي بني إذا وندي كيبون باشين يشي بيجد با to shikenan ba za a matsa masa ba amma su ahlul zahir in zahiriyya sai suka ce dole ne yadda dole ne alƙali ya tilasta masa yadda amma dai mafi yawancin malamai sun ce a mustahabbi ne shi da ake lallata sama a masa kuma tilas bashi fa yake bi hakkin sa ne in ya ga ba zai iya bin wancan ba shikenan ce a ni wallahi kai na sani sai ka ci bashi na ban yadda ba to daga ba zan yadda da wannan daukakkiyar ba in zo ma in neme shi in rasa to ba za a matsa masa ba amma ahlul zahir suka ce za a matsa masa tilasti ya yadda amma dai kaulin su bai da karfi magana su ba ta da karfi mun gane ai al-imam ibn hajar yace wa yushtaratu fi sihhati harid al-muhil bila khilaf malamai sun shartanta cewa kafin ai hiwala a maida bashin wani ya juyar da bashin sai koma kan wani dole sai idan wanda zai yin shi ya yadda na farko kenan wal muhtalu inda al-aktsari sannan shi ma wanda za a juyar da bashin nashi zuwa ga wani shi ma sai ya yadda wal muhali alaihi inda ba'dhin shadda sannan suka ce hadda wanda za a maida bashin a kansa shi ma sai ya yadda su uku kenan kun ga akwai mutum uku shine misalin da na buga mana da na malam tanko da na malam mudi da na malam kosau ɗaya na bin ɗaya bashi mutum biyu ake bi bashi ko ɗaya na bin ɗaya kun ga duk akwai alaka a tsakanin junansu ina ji mu sake buga misalin ko akwai malam tanko akwai malam mudi akwai malam kosau malam tanko yana bin malam mudi bashi shi kuma malam mudi yana bin malam kosau bashi sai malam mudi sai ya ce ma malam tanko in ka yadda bashin da kake bi na daidai wa daidai yake da bashin da nake bin malam kosau to ka koma wajen malam kosau ya biya ka kudin ka mun gane to dukkanin su sai sun yadda malam tanko ya yadda zai koma wajen malam kosau ya karbi kudin da ake bin bashi wanda shi asali yana bin malam mudi ne shi kuma malam mudi ya yadda cewa bashin da yake bin malam mudi malam kosau kai shi kuma wanda malam tanko ke bin sa ya ce ma malam tanko ya koma ya je karba a wajen malam kosau shi kuma malam kosau ya yadda bashin da ake bin sa bashin da malam mudi ke bin sa yanzu ba alaka za su yi da shi da malam mudi ba za su yi ne da shi da malam tanko kun gane lissafin to in aka yadda haka duka to shari'ar musulunci ma ta yadda shi alƙali ya rubuta a sake samun shaidu dama shaidu a bashi biyu ne idan maza ne dukansu idan kuma ba a samu maza duka ba to a samu namiji ɗaya da mata biyu idan ba a samu maza duka guda biyu ba ba a samu kowane namiji ɗaya ba to shikenan sai a samu mata guda hudu kowane namiji yana matsayin mata guda biyu ne to daga nan sai bashi ya tabbata mun fahimta to shine wannan sharadin farko ce dole ne dukkanin su sai sun yadda sannan wa yushtaratu aidan tamasulul haqqain fi sifat malamai suka ce al-imam ibn hajar yace dole ya kasance an samu haqqoqan nasu sun yi daidai haqqoqan nasu sun yi daidai in ko ba su yi daidai ba to kila na wancan yafi yawa shi yanzu yana bin wancan 100 shi kuma wannan yana bin shi 50 sai yace to kaje wajen da nake bin 100 ya baka 50 din ka kun ga wancan ya dan ya fififi ko ya ninka so biyu zai karbi daidai kudin sa yaban masa sauran shi kuma ya ci gaba da yi sannan wa an yakuna fi shay'in ma'lumin sannan ya kasance idan za a yi wannan hawalan ko hiwalan juyan bashi to ya kasance an san abin da aka ci bashin kuma an san me za a biya ba wani abu bane da yake a boye a fili yake an san naira nawa ce in naira ne in hatsi ne an san nawa ne in mota ce an duk abin da aka ci bashin an san kome an san sufofin sa to in an cika waɗannan sharuɗan babu laifi a yi hawala a cikin musulunci wani ya juyar da bashin da ake bin sai koma kan wani saboda shi ma yana bin sa bashi duka wannan kuma za a yi ne da yaddarsu idan ba a gaban alkali ba ne sannan su tsaye da shaidu idan kuma a gaban alkali ne to dama shi ya fi ƙarfi kuma so tare dama irin waɗannan matsalolin to an fi ƙarewa a gaban alkali shi yasa za ku ga kuna duba wasu littafai na fiqhu da littafan hadisi sukan kawo irin waɗannan matsalolin ne a cikin kitabul aqdiya abubuwan da suke da alaƙa da alƙalanci abinda za a je gaban alkali ya yanke hukunci don kun gona ya akwai turka-turka a ciki a ce bashin wani ya koma kan wani kaga dole abin da ya fi ƙarfi shi ne a je wajen alkali alkali shi zai tabbatar da wannan domin shi ke da hukunci na zartarwa in ya yanke shi kenan ba kuma wanda ya isa ya ce bai yadda ba to wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan waɗannan nau'ukan fiqhun da muka karanta Allah subhanahu wataala ya ƙara ganar da mu hadisi na gaba in mun shige shi ba za mu iya bayani gabaki dai a kansa ba yana da ƴar alaƙa kaɗan da wannan hadisin amma kuma yana cin gashin kansa domin yana bayani ne akan iflas bankruptcy ai ma mutum bankruptcy mutum ya zama bankrupt ai masa ai ma kayansa ƙararrawa yi ma kaya ƙararrawa Allah ya haraba mu da irin wannan kun ga duk yana da alaƙa da bashi shi ma kuma abin da ke jawo shi shine kantar bashi in bashi yayi ma mutum katutu yayi masa kanta a kansa to shine sai a masa iflasi Allah ya raba mu da iflasi a duniya da lahira duka bala'i iflasi a duniya ai maka waso san kayan ka kana kallo kayan da ya kamata a sai da su 10,000 sai a daga ai musu karawawa wani ya taya a ce an sayar mishi 4,000 iflasi sannan a lahira mutum ya tafi da ayyukan alkhairi a kwashi a ba wasu a ɗibo zunubinsu a bashi wannan shi kuma shine iflasul akhirah wannan iflasul duniya ce ko taflisi ko iflasi Allah shiryatar da mu so daga mu hakura sai karatu na gaba sai mu karanta shi hadisin sai mu yi bayanai in kuma Allah ya kai mu sai mu hada hadda hadisin da kila ke gaban sa sai mu yi bayani akai Allah subhanahu wataala ya kara mana fiqhu a cikin addini Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alkhairi a cikin kasar mu Allah ya kara mu shugabannin mu basira ya taimake mu gabaki daya kafin manta gobe ba karatu sai in Allah kai mu bayan sallah sai mun soma gama tafsirin suratul insan amma ba zai yi ba sai mu bashi shi sati ke bayan sallah sai a dawo sai mu ci gaba da karatu duka gabaki daya Allah ya kai mu na'am bismillah amin to babu laifi na'am na'am za su iya amma da dalili idan akwai dalilin da zai jawo su yi za su yi kamar rashin lafiya idan ɗaya daga cikinsu bai da lafiya za su iya yin taimama mutum bai da lafiya yana son kuma zai iya zuwa masallaci amma ko ba zai iya taɓa ruwa ba ila ciwon ya shafi gaɓoɓinsa ne kamar misali a ce akwai bandeji a wajajen da zai yi ko kuma akwai ciwuta a gaɓoɓin alwalar to kaga an ba shi dama zai iya yin taimama ko liman ne ko mamu ne shi zai iya yi ko kuma ya rasa ruwa ba kuma lokacin juma'a ya yi amma a malikiya su suna cewa mai juma'a ba zai yi wanda zai juma'a mazaunin gida ba zai ce mama ba amma dai malamai waɗanda ba su ba sun tabbatar da cewa duk abin da aka halasta ma mutum yayin alwaladan shi to ya halasta masa kuma ya taimama a lokacin da ba zai iya yin alwalar ba kaga da wannan kenan zamu iya cewa za su iya yin taimama su zo su halarci sallar juma'a ko mutum liman ne ko mamu ne shi dukkanin su za su iya yi in sun cika sharuɗin yin taimama eh amma ba san zuciya ba haka nan kawai mutum ya ce bari ya taimama irin na mutanen wani gari can a da amma kuma sun bari yanzu na'am cewa wa alaikum salam saboda na'am Naam. Idan akwai magada zai ba su tambaya ce mai kyau. In yana da magada shi wanda yake bin shi bashin. Zai je kai ma magada. Ya shiga cikin kayan gado. Idan kuma bai da magada shi kuma yana son ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa in akwai baitul mali sai ya je ya kai idan babu baitul mali shikenan sai ya sadaka da wannan bashin da ake bin sa shikenan ya kuma ta dayan ukun nan ko ya ba magada an akwai magada in babu magada an akwai baitul mali akwai hukuma ta musulunci ya kai mu baitul mali idan babu baitul mali kaman halin da muke ciki a yanzu shikenan sai ya masa sadaka da shi sai ya samu wata kungiya ta addini wanda take mu musulunci aiki sai ba wata wannan dukiya domin a yanzu malamai sun yi hukunci akan cewa duk kasashen da ba su da baitul mali ba su da wazaratul awqaf to hukuncin dukiyar da ba a san me ita ba ko ba a samu me ita ba sai a samu kungiyoyin da suke mu musulunci aiki sai a ba su sadaka abu a kai musu sai su yi aiki da wannan dukiya shine haka na'am wani ya daga nan ko na'am wa alaikum salam na'am ana dai sallah bikin sallah bayan sallah da kwana daya ai ba za a iya ba ba karatu sai bayan sallah sai sati na sama insha Allah na'am so yi ban ji ba ban ji ba su sai su tuba sai su tuba ga shi ya ci sannan sai su tuba kuma sai su kama bakin su kasu sake fadin irin wannan mummunar magana ba yadda za a yi mutum musulmi ya ga irin wannan mummunar magana mutum ya ma baban shi da maman shi kazafi domin wannan kazafi ne kada fiye ma baban shi kaga kuwa wannan ya fi kowanne muni wannan ya bala'i Allah shirye mu na'am wanda ya abinda ake nufi ba zai shiga ba lokacin da masu shiga suke shiga za a masa azaba aqida ahli sunna wal jama'a ita ce duk zunubin da mutum ya mutu yana yi ma damar ba kafirci ba ne ba shirka ba ne to ana fatan ko da ya shiga wuta Allah zai fitar da shi daga wuta ya mai da shi aljanna to duk waɗannan hadisan ana ce musu nususul wa'id ake ce musu malaman mu suna ce musu nususul wa'id nassosan da suke bayani akan narkon azaba da aka tanadan mu masu sabo to yadda magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mu'amala da su shine suna cewa duk hadisin da ya nuna irin wannan in dai ba kafirci mutum yake yi ba to ana nufin lokacin da musulmai wanda ba su da zunubi za su shiga aljanna shi ba zai shiga ba amma za a shigar da shi wuta gwaggwadon irin zunubin da ya yi Allah ya masa azaba wasu daga cikin dalilai sai su jawo Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka ya mai da shi gidan aljanna shine abin da ake nufi daga cikin wadanda za su shiga gidan aljanna har da wanda ake cewa sahibul bitaqa shi gabaki dai bai taba yin aikin alkhairi ba gabaki dai aikin alkhairin sa bai wuce girman wani dan kati ba shi kare ne aikin sa shine karshen wadanda za su shiga aljanna shine na karshen wanda zai shiga aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito ya ba mu labari yace zai koma kaman bakin gawayi sai yace ma Allah ya Allah Allah ya kalle shi sai yace masa faɗi abin da kake so amma sai ya Allah ina so a fitar da ni daga wuta kawai a fitar da ni daga wuta yace in aka biya maka wannan bukata shikenan sai yace shikenan sai a fito da shi daga wuta a aje shi a bakin wuta baya cikin ta sai yace ma Allah ya Allah ya Allah dan matsar da ni daga nan ina dan kallon wannan ƴan wutan nan bakin ciki na damuna sallaci kai maka ce ba za ka ƙara roƙon wani abu kuma gashi an maka abin da ka roƙa kuma ka sake roƙon wani abu yace ya Allah daga wannan ba zan sake roƙon wani abu ba shikenan sai a gugusar da shi a kau da shi daga wuta gefen wuta sai ya sake cewa ya Allah a kai ni bakin aljanna domin suna hange Qur'ani ya ba mu labari ƴan wuta na kallon ƴan aljanna ma na kallon ƴan wuta ana sa wani majigi ana sa dodon bango mutane za su riƙa ganin su kuma haske magana da juna kamar sky shi a kai shi bakin aljanna a aje shi kai na kace kuma shi ke nan kuma ka sake yin wata bukata ka sake neman wata bukata sai Allah daga wannan shi ke sai a kai shi bakin aljanna aje shi can sai kuma cewa ya Allah dan shigar da ni to kun yi dariya ko to shine ai manzo Allah sai yake cewa yadhaku rabbukum ubangijinku zai yi dariya dariya da tantance da shi ba musan yin dariya Allah ba to shine sai a shigar da shi aljanna wannan shine sahibul bitaqa to sune irin wannan so daga da hadisin da ya faɗi wani zinabi aka ce ba za me yin sa ba zai shiga aljanna ba ana nufin za a shigar da shi wuta gwagwadon zinubin da yayi sannan sai a gafarta masa ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ko kuma cetan masu ceto ya shafe shi domin ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai zai ceto ba mun gane to sune wadannan a shiwa shi wancan yana bin sa 50 ne shi kuma yana bin 50 a to zai iya yi mana ai tamasulin da ake nufi ana nufin sun yi kama a yanayin sifar bashin saboda ko da ba su zama a adadi ɗaya ba tanka daidai wa daida babu laifi zai iya cewa ce kuma zan cika maka sauran ya halatta zai iya yi alaikum salam na'am kaza ko haki to indai an bincika an gano ba wani kulumboto yake yi ba babu laifi tunda ai kaza halacce a ci ko sannan kuma haƙi ma halas ne a ci amma an gano wani kulumboto yake hadawa da wannan kaza to bai halasta an saba kuma masu magani don Allah su daina irin waɗannan abubuwan ya kamata su waye sannan muna karatu nake ce ma ɗalibai akwai bamani bamanu tsabi likita idan ƙwararren likita ya yi aiki kuma yana da shaida a hukumance yana da fellowship na hukumar da ke ba da shaida akan cewa wani likita ne idan ya yi abu da kuskure aka samu matsala ko aka mutu ko wani ciwo ya samu ta sanadiyar wannan a shari'ar musulunci ba zai biya ba babu komai a kansa to shine sai na kawo musu na ce to yanzu irin masu yi ruƙuya masu bada magani masu ashab da irin masu maganin gargajiya in suka bada magani aka shako suka yi wani abu aka jimu to su me hukuncin su ina akwai hadari a ciki domin yanzu akwai hukuma take tantance masu rukuya akwai ta babu akwai hukuncin hukuma dake tantance masu sai da maganin gargajiya kuma duk babu to kaga muna cikin hadari fa kuma ga shi yanzu sun fi kama mutane fiye da likitoci a cikin mutane goma da zaka zo ka tsaye da su a ce ga wani ciwo ya taso ka ce a je asibiti sai ina jin guda kusan 6 ko 7 daga cikin su tunanin su shine a je wajen mai maganin gargajiya haka mutanen mu tunanin su ya koma kaga muna cikin wani yanayi to abin kula ne wannan sosai Allah shi kyauta to da kai su zama suna da ka'ida zama su waye yanzu a irin kasar irin China India suna da waɗannan abubuwan gwamnati ta shigo da su ana da hukumar da ke tantance su to mu ma ya kamata a ce mu ci gaba a irin wannan dukkan wani wanda zai zo ya ce gashi zai ba mutane magani to ya zama akwai hukumar da ke tantance shi a tabbatar da Iwana na da shaida hukuma ce ta bashi izini ya wannan aikin ba haka nan kawai mutane su riƙa yin abubuwa da ka ba sakamakon wannan wasu su ta mutuwa ana cutar da mutane na'am na'am ina faɗa haka nace za su iya yi su ba sai an je gaban alƙali ba sannan kuma za su abinda zai fi su je gaban alƙali saboda alƙali ya rubuta a san da komai yanayin kotunan mu ne kun san ana rayuwa irin tamu ta Najeriya to sai dai hakuri wasu duk mas'alolin fikihun ana faɗin su zai kai ta shan mamaki alƙali fa a ka'idar musulunci ba wai da in ka je wajen shi wajen cuta ka je maka ba ba a jin tsoron alƙali a ka'ida alƙali wani mutum ne wanda an koro ka an zalunce ka ka huga wajen shi share maka hawaye shi ne alƙali a musulunci shi yasa suke cewa ai sharrul muluki man khafahu al-bari'u mafi sharrin sarakuna da alƙalai shine wanda bai yi laifi bai ji tsoronsa to alƙalan mu abinda ake ciki ke ana jin tsoron a je wajen alƙali saboda da mai ƙarar da wanda aka ƙarar dukkanin su sai sun ji jiki ko ba haka bane to ya kamata alƙali ya kare ma kowa ƴancin sa ne sai kan an ce kage yanzu mutane za su zo wajen ka malami sai za su zo da rabon gado sai ka ce kana ba su shaka su je wajen alƙali sai da kai ka kwanto musu wani aiki sai sun je kotu sai an cire ushira Allah ana zuwa za a ce to a cire ushira 1-10 na kotu shi ko malami sai ya raba gadon nan ba abin da ya dame shi wani ma in su suka ce a ba sai ya ce a shi bai bukata wallahi shi kyauta dan Allah malam idan za a yi wa'azi a makabarta daidai wani lokaci ne ake ya dace da sunna abin da ya dace a yi wa'azi lokacin da ake aka kai gawa shine daidai lokacin da ake haka kabari daidai lokacin da ake haka kabari shine sunna hadisin da ake ruwaitowa cewa idan kun rufa gawa ku tsaya gwargwadon yadda za a soke raƙumi a feɗe shi wasu malamai sun raunin hadisin na farko kenan sannan wasu malamai da suke ganin hadisin zai iya inganta fassarar suka ce addu'a ake nufin a masa addu'an nan kuma ba ta jama'a ba addu'a kowa ya fuskanci alƙibla ya masa addu'a ana son a yawaita masa addu'a domin sanadiyyar wannan addu'a sai Allah ya gafarta masa zunubansa ga baki daya sannan kuma a riƙa kula da yanayi akwai lokacin da za a je in an je wa'azin nan a takaita ka a ce malam wane malamai sun kai 10 ta ce kowa sai ya wa'azi na farko mutane ba za su fahimta ba wancan ya yi wa'azi wancan ya yi wa'azi wancan sai ya kwanta na wancan kwakwalon mutane ba za ta haddace wannan ba sannan kuma na biyu an gajiyar da mutane amma aka je mutum ɗaya malami ɗaya sai ya wa'azi sannan kuma a kula da yanayi kada ana rufa gawa ana wa'azi za a yi wa'azi kuma shikenan mutane kuma ga hadari sai kuma a ci a ci gaba da wa'azi kaga ba daidai bane ko kuma kila ya rasu gab da magriba aka ce to ai sallan magriba a je akai shi kuma ana azumi wannan ta faru da mu da azumin nan muka je makabarta an yi sallan magriba aka ce to da an yi sallan magriba kowa ya tsaya inda ake yake a masallaci a inda za a yi sallan sai a yi sallar gawa aka yi sallar gawa aka yi sallar gawa muka dau gawa aka tafi makabarta kuma sai aka fara wa'azi in yi tsakanin da Allah ban tsaya ba ana azumi fa ko mutane suna wajen kusan tun uwa ce da ya su wajen haihuwa uwar ta rasu sannan ƴan mata bita ta rasu wajen karfe 3 na yamma ba a samu an gama shiryawa ba har sai magriba aka ce to a bari sai an yi sallar magriba aka yi sallar magriba kuma an je makabarta an gama rufewa sai aka ce jama'a assalamu alaikum wannan wajen da aka muka kawo waɗannan bayan Allah kowa zai zo to ni dai tunda naji wannan ne gaba nace Allah ya kawo ni tukuna ana jin yunwa mutane sun yi azumi wallahi mu ga kula da waɗannan a wajen karantar da mutane ana koran mutane da yawa a irin waɗannan al-Imam al-Bukhari a cikin sahih al-Bukhari cikin kitabul ilmi yace wasu almajiran ibn mas'ud sun taba zuwa wajen sa suka ce alga malam ka sa mana karatu a sati so daya ran alhamis ya ware yake karantar da almajiran sa ka kara mana kwanaki mana sai sayyidina Abdullah ibn mas'ud yace a inni atakhawwalukum bil maw'iza kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha khashyata as-sa'amata minna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya mana kesa kesi ba kullun ake karatu ba ni ma shi yasa bazan samu karatu kullun ba saboda annabi sama yana gudun kan mu kosa mu gaji mu gudu kuma ka ga kula da waɗannan saboda daidai lokacin da ake shirya gawa ake hada kabari kai to daidai wannan lokacin ya dace ai wa'azi su kuma masu hakawa mutanen mu su ji tsoron Allah mutum zai je makabarta ba haƙin shi kabari ba aikin shi bane haƙin kabari amma mutane suna haƙin kabari yana musu gyara shi yasa wasu masu haƙin sai su fusata ka kyale su yi aikin su kai kuma ka saurari wa'azi ai wa'azi in an gama shi kenan ana gamawa an rufa gawa kowa ya fuskanci alƙibla ai wa'a addu'a yayi addu'a da ta sawwaka a gare shi gaba shi kenan mun gane wannan idan mutum ya mutu ranar juma'a ba za a yi mishi tambayar kabari ba eh za a sauƙaƙa masa tambayar kabari tambayoyin da za a masa ba za su zama suna da yawa ba kuma ana fatan yayi kyakkyawar cikawa domin yana ɗaya daga cikin wurare da manzon Allah sama ya faɗa cewa suna cikin wajajen da ake mutum kyakkyawan fata kai ne na ƙarshe insha Allah ko ka ban mu ne mai tayi tunda yau ne ƙarshe to shi ke na'am بسم الله الله أكبر اللهم تقبل منها يمنا يمنا الله كربا متى شي شينا حتى ذا خيباتا سام تنبني ينكا متى شي شينا نعم Allah shi taimake mu. Na'am. Sannan muna jawo hankalin juna akan cewa waɗanda Allah ya ba su wadata su layya musamman matasa. Za ka ga matashi yana da dukiya, yana da kudi amma sai ce zai da mata. Ba alaka tsakanin mata da layya. Layya daban mata daban. Ya zama an tsara wannan ibada ce Allah subhanahu wata'ala ya sa mu mi kuma manzo sama ya tsoratar a hadisi hasan manzo su ne ce man kana lahu sa'atun falam yudhi to fala yaqrabanna masjidana duk wanda yake musallana duk wanda yake da wadata amma ya ki layya to kada ya kusanto wajen idin mu tunda dai ya ki layya ma ya zaman shi a gida duka ba a so saboda haka a yi ƙoƙari a yi iyaka abin da za a iya yi in ka tafi wasu wajaje musamman arewacin arewa suna da kokarin haka sai ka je gida sai ka ga wanda ya laye sai ka sha mamakin sa shekara guda yake yana tanadi shekara guda yake yana tanadi sannan akwai wata dabi'a da mutanen mu suke yi da bunsu fa da akuya da ana laye da su to ka wanda bai da halin da zai tsira go babu laifi ya je ce dan tauran sa dan bunsirin sa ko akuya sai laye da su kana kuna dariya ko hukuncin su daya qur'ani ya fada me min al-ma'az sunai ni al-ma'az al-ma'az akuya da bunsu sunai al-ma'az kalla kaddaduwa sune wadannan da kana laye da su aniya a zuciye da wanda ya ragoye da rago da wanda ya da akuya ko bunsu a zahiri ba zaka ce wani yafi wani lada ba niyyarsu ce lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wanda yanka rago ya yanka ne dan alfahari da nuna isa shi zama bai da ladan komai shi kuma wanda yanka bunsugu da kyakkyawar niyya Allah ta'ala ya bashi lada niyoyi Allah ke kalla kuma wanda yake da wadata yi ko da bunsugu Allah ya kore mu mutum ne za ka ga mutum yaje ya ciyo kaji tulika na turawa an yi abin nan da su ko ya shiga kaukawa ne yawa amma kuma ya ki layya an sai mai magana sai ce shi bai da kudin rago alani kuma yana da kudin da zai ce bunsugu to da wancan kaukawar da zaka shiga ko ka sai kaji gara ka sai bunsugu kai layya za a ci nama sannan kuma za a samu lada sabanin wancan saboda Allah ya shiryatar da mu Allah ya ganar da mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu wataala ya sanya mana imani a cikin zukatan mu da tsoron sa Allah subhanahu wataala ya sa ibadun da muke aiwatarwa su zama karbabu a wajen sa Allah ya kara mana fiqhu a cikin addini Allah subhanahu wataala ya shiryatar da mu gabaki daya Allah ya dawo da matasan mu wadanda suka kauce Allah ya dawo da su kan hanya shuwa gabanin mu kuma Allah subhanahu wataala ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya kara musu ilhama ya kara musu san adalci da kuma aiwatar da ayyukan alkhairi a ƙasa mu kuma Allah subhanahu wataala ya kara ba mu karfin gwiwa yi musu biyayya da gode musu da kuma kara san su da kuma fadin alkhairan su Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah subhanahu wataala ya jikan waɗanda suka rasu a cikin mu Allah subhanahu wataala ya saka ma iyayen mu da malaman mu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya gafarta mu waɗanda suka rasu a cikin su sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh